Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai radio amfani, sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niyya. Kana masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tashar suna iya kama mu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masauri, assalamu alaikum. Yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Kuma bayan labaran duniya za ku ji tattaunawar da Aliyu Mustafa Sokoto da sabon jakadan Najeriya a nan Amurka, Ambassador Muhammad Hassan. Kana muna tattaunawar da ni muka yi da gwamnatin jihar Niger, wanda ya ce suna iya bakin kokarin su domin farfado da ilimi a jihar. Sai Maryam Dauda za ta shigo da shirin ta na kallabi, daga nan kuma mu kawo muku labaran da suka dauki hankulan jaridun nan Amurka tare da Nazir Ahmed Hausawa. Sai sakonnin da ku masu sauraro kuka aika muna, amma duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. A ƙasar Angola, jam'iyya mai mulki ta sha gaban sauran a sakamakon wucin gadi na ƙurƙun da aka kada, wanda aka fitar jiya Alhamis a cewar hukumar zaben kasar, wadda nan take ta fuskanci ja daga jam'iyyun adawa. Hukumar zaben kasar ta ba da sanarwar da daren jiya Alhamis cewa ya zuwa yanzu jam'iyyar fafutukar jama'a ta ƴantar da Angola MPL a takaice ta samu sama da ƙuri'u 64 cikin 100 na zaben da aka yi ranar Laraba. Mai magana da yawun hukumar zaben Julia Ferreira ta shafe wajen sa'a guda tana karanta sakamakon daga laruruna ɗaya bayan ɗaya. Babbar jam'iyyar adawa ta haɗa kai don cikakkiyar ƴantuwar Angola UNITA a takaice ta ce alƙaluman da ta tattara na nuna sakamakon da ya bambanta da na hukumar. Sakamakon da hukumar ta bayar na nuna cewa jam'iyyar ta UNITA na daga wajen kashi 24 cikin 100 ne kawai.
Manzon Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a ƙasar Sudan ta Kudu ya yi gargaɗi jiya Alhamis cewa ƙasar na fuskantar barazanar faɗawa cikin rikici mai tsanani, muddin ba a warware wasu manyan matsaloli gabanin zaben da za a gudanar baɗi ba. Akwai yawan faɗace-faɗace a nan da can da kuma yawan taɓarɓarewar tsaro a faɗin ƙasar, a cewar Nicholas Haiheson. Ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ƙara da cewa tattaunawar da muke yi da masu magana a madadin Sudan ta Kudu ciki har da ɓangaren adawa na nuna cewa abin da ke faruwa a fagagen daga da suka haɗa da kwasar ganima na daga cikin abubuwan da ke ingiza gwamnati da 'yan adawar. A watan Mayu, gwamnatin shugaba Salva Kiir ta yi shelar tsagaita wuta na ƙashin kanta da kuma sakin fursunoni. To amma ba a mutunta tsagaita wutar ba. An ci gaba da ɗaukar matakan soja a yankin Upper Nile a yayin da kuma ake ci gaba da fama da rashin tsaro a sauran yankunan.
Wani ƙaramin jirgin ruwa mai ɗauke da mutane 100 ya tuntsire a ƙasar Brazil jiya Alhamis, inda mutane aƙalla 18 suka mutu. Wannan shine karo na biyu da aka yi mummunan hatsari a ruwan yankin a wannan satin. Hukumomin sojan ruwan Brazil sun ce jirgin ruwan ya nitse ne yayin da yake gitta mashigar ruwa ta Olsen, daura da gabar Salvador, wanda shine headquarter jihar Bahia. Wasu sojojin ruwa sun ceto mutane 21. Haka zalika wasu masu ƙananan jiragen ruwa masu zaman kansu sun taimaka wajen ceto wasu da ba a san adadinsu ba. A baya cikin wannan satin, hukumomin jihar yankin tsakiyar Para sun tabbatar da mutuwar mutane 21 bayan da wani ƙaramin jirgin ruwa ya nitse cikin kogin Zin da daren ranar Laraba.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Jiya Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya sake sukar wasu 'yan jam'iyyarsu ta Republican. Wannan karan ya ciccike su ne saboda haddasa abin da ya kira shirme wajen iyakanta yawan bashin da gwamnatin ƙasar za ta iya ci a majalisance. A jerin sakonnin Twitter da ya aika, Trump ya ciccike shugaban masu rinjaye a majalisar Mitch McConnell da kuma kakakin majalisar wakilai Paul Ryan saboda makalabatun iyakanta bashin da kuma ƙudurin doka na taimakon tsoffin sojoji. Muddin majalisar ba ta ƙara iyakar bashin da gwamnatin za ta iya ci ba zuwa ƙarshen watan Satumba, gwamnatin tarayya ba za ta iya biyan kudin wasu daga cikin abubuwan da ta saya ba. Al'amarin da ya sa wasu ƙwararru a fannin tattalin arziki ke ganin zai iya haddasa matsala. A gefe guda kuma dole ne a amince da kudin dokar ci gaba da gudanar da gwamnati koda ko kudinta ya kare zuwa ranar 30 ga watan Satumba.
Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya faɗi jiya Alhamis cewa a yayin wata ziyara wato da ya kai Ukraine cewa gwamnatin Trump na kan nazarin koshin ta bayar da gudummawa na makamai ga ƙasar da ya ke daidaita ku a'a. Da aka tambaye shi ko baya ganin Russia za ta harzuka da wannan al'amarin, sai Mattis ya ce ai makaman kare kai ba su yin wani takala sai dai ko idan sun fuskanci takalar. Gwamnatin Amurka da ta gabata na mai ra'ayin cewa siyar da makaman kare kai ga Ukraine na iya harzuka Russia, to amma jami'an gwamnatin Trump sun sake waiwayar wannan batun da a baya aka yi watsi da shi.
Jami'an gwamnatin Venezuela sun katse shirye-shiryen gidan talabijin ɗin Colombia mai suna Caracol, suka kuma yi barazan ɗaukar matakai kan kafafen sada zumunci da ke ƙasar a ci gaba da ƙoƙarin da gwamnatin ke yi na sa ido kan irin labaran da ake yadawa. Hukumar gidan talabijin ɗin na Caracol ta tabbatar da katsewar ta kafar Twitter jiya Alhamis, ta ƙara da cewa shugaba Nicolas Maduro ya ƙaddamar da zafaffen mataki kan gidajen jaridun Colombia 'yan sa'o'i gabanin ɗaukar wannan mataki. Caracol ta shiga sahun jerin kafafen labaran ƙasashen waje waɗanda aka katse su a wato ƙasar ta Venezuela, a ciki har da CNN mai headquarter ta Amurka, wanda Maduro ya ce suna ƙoƙarin yin zagon ƙasa ga gwamnatin tasa.
Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka.
Sanawa da Aliyu Mustapha Sokoto yi da sabon jakadan Najeriya a nan Amurka, wanda ya kawo mana ziyara a nan sashen Hausa, wato jakada Muhammad Hassan, kuma sun tattauna a kan batutuwa da dama. Aliyu ya taɓo masa maganar inda dangantaka sojojin Najeriya da makwabtanta ya kwane, ya ce kama abin na neman yi rauni, amma sai ambasada ya ce
ba wai yayi rauni ba, abin da ya faru shine suna jin kamar an gama yakin.
Su wancan makwabtan?
Ina jin.
Amma ai za su sani in an gama.
Wato, amma yanzu
su ma yanzu ana kai musu hali kamar Kamaru, ana kai musu hali da yau.
Yanzu ai sun mu ma ana kai mana abin nan. Ehe, so sun ga cewa mutanen nan suna sake dawowa.
Amma da an ce an samu wani baraka ne ko rashin jituwa tsakanin su.
Wannan labari wallahi.
To a zaman da kai nan kasashen Turai, ka fito daga Ingila yanzu ka fito ka zo nan, kamar da nishi ka zo na kasashe da yawa, kwanan baya na san gwamnatin Trump ta ce za ta sayawa Najeriya wasu jiragen
su. Tunda Buhari ya hawo gwamnati, su manyan nan, su manyan kasashen nan sun canza salo, sun ga cewa gwamnatin President Muhammad Buhari is a very serious government. Suna nan
da gaske take,
da gaske take suke. So kuma sun gane cewa in sun bada gudumawa za a yi amfani da su. So shi yasa yanzu kasan wannan akwai hafsoshi da yawa da ake training din su a nan. Akwai mutanen su da suke Najeriya suna bada training a Ingila inda na fito su ma haka. So yanzu da gaske ake yi ba wasa.
Ingila fa ba na je Ingila da yawa cikin harkar nan.
Sosai
suna ciki, suna wani irin taimako suke ba Najeriya.
Suna ba da taimako na sojoji, suna ba da taimako na abubuwa da yawa wanda ba zan iya faɗa maka ba, amma suna ba da taimako.
Mu dawo ga maganan aikin ka. Yanzu kafin ka zo nan an yi ta samun matsaloli a ofisoshin jakadunci na Najeriya da yawa, ba albashi, wasu na hazanga zanga da sauransu. Ya katar da ofishin ka na Washington?
Na tarar da ofishin na lafiya kalau.
Akwai wannan matsalolin har yanzu?
Kafin na zo an biya ma'aikata, kuma yanzu ana kan biya. Abin da ya faru kun san, a kasar Najeriya lokacin da yanzu alal misali akwai wata minister da aka same ta da billions of dollars. To akwai wasu majami'ai suna aikin me sun an kama to yanzu zaka ga abubuwa suna nan ba tsari da
magana ministan nan da kai da ayin zargin ministocin Najeriya da yawa da manyan kusoshin siyasa da suka tsaci kudi suka kawo waje me kuke wajen tatsa wannan kudaden da kuma su wanda suka gudo suka zauna abin su a waje din nan kamar wannan minister
wato an mutane mun daukaka kara gwamnati ta daukaka kara so akwai wani institution da ake kira EFCC su suke tafiyar da harkokin
wannan abin ko
yes amma ana nasara
amshin waka ta in kadi hujjar bari in bude maka ai mulki ni ke mace ta Allah sannan shine hanyar halaka in ka yarda lince shugaba to Allah zai ya saka maka in ka zama mai san zuciya to Allah ba shi da fama
to Aliyu Mustafa Sokoto kenan da sabon ambassador Najeriya a nan Amurka bari mu shakata da wannan kafin mu ci gaba jikan mai garmai jauje kwanta gora a can jihar Niger ko gwamnati ne yace sun samu harkan ilimi cikin mawuyacin hali a tattaunawa da nayi da shi nace masa ina mafita
muna da makarantar boarding na secondary a Niger sun kusan 40 da wani abu to inda muka yi lissafi in zamu iya yin koda in zamu iya yin koda 10 ne wannan shekara mai zuwa mu koda 10 ne abun da zai rige bayawa nan gaba sai ayi amma dai dalle mun samu makarantunmu da yaranmu a makarantar secondary cikin wani hali suna zama kamar dabbobi babu kadaje suna kwanci kasa ba dakuna ruwa na zuba ba aji ba kujeru ba binci babu abubuwa da gasu su kansu malaman ga halin da suke ciki ba a kula da su ba gidajen su duk da mun fara gyara Allah da ikon shi ya sa mun kusan kammala tare da yanzu za mu ta kokarinmu saboda ilimi ya da muhimmanci za mu dauki a secondary kenan sannan kuma cikin takardar da kuma ta kawo mun yau muna son mu waiwayi jami'u tertiary institution su yawanci abin da ya fi damun su ɗan ɗalibai wajen kwana, kuma iyaye da yawa ba su kuɗin haya, za su basu kuɗin haya. To yanzu ta kawo akwai huko kamar IBBU da Zungeru da School of Agric, muna son mu fara gina ɗakunan 'yan makaranta da na maza da na mata. Muna son mu yi bibbiyu a kowanne, mu ganin Allah ya taimake mu. Shi ma ta kawo bill ɗin shi, ana buƙatar kuɗi kusan biliyan 1.4 a yi duka. To ba mu da kuɗin, amma dai za mu ƙoƙari mu fara mu toshe wata kafa mu ɗan fara wannan, saboda akwai muhimmanci sosai. Yara suna cikin wahala, maza da musamman mata a wajen makaranta suke zama. So malamai sun tafi yaji saboda ƙarin kuɗi, mun yi ƙoƙari saboda mu ƙara musu kuɗi, an ɗan ƙara, kuma yana ganin za a samu fahimta. Ba kin ƙari muke ba, amma muna kula da wajen ƙarin nan, kan mu ɗaukan mu namu nauyin da gwamnati ba ta iya ɗauka.
Gwamnan jihar Niger kenan. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogowa ce ƙarfe 3 na tsakar dare da minti 16. Ga kuma shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin. Yau shirin Kallabi ya samu bakuncin wata matashiya da ta kamu da cutar shan inna a lokacin da take karama, amma wannan matsalar bata taka mata barki ba a rayuwa. Yau likita ce a babban asibitin dake birnin tarayya Abuja. Masu iya magana sun ce waka bakin mai ita dai ta fi dadi. Yanzu dai ga Dr. Kuji daga gare ta.
Sunana dai Dake Sofo Faruk, Jihar Gombe ce. Ako local government a Gombe state. So na je Kaduna Capital School a makarantar primary. So da na gama 1993 na samu Federal Government Girls College Zaria, na tafi karatu secondary ina, so mun gama 1999. So bayan da muka gama na je Jami'ar Maiduguri na samu karanta course na aikin likita. So na je 2000 muka gama shekarar 2007. So bayan da na gama na dawo Gombe, na zo na yi housemanship. So na yi wannan a Southern Center Gombe na shekara ɗaya. So bayan nan muka zo aka yi posting ɗina bautan ƙasa Abuja, na zo nan General Hospital Kubwa a 2010, kuma na samu residency a National Hospital Abuja. Ya kaman da aikin karo karatu da specializing a medicine a hanyar fannin radiology, zan ce kaman fannin hoto sun bi dan adam. Na gama April ɗin nan, insha Allah na samu fellowship na wannan fannin radiology, kaman kwarewa ce nan kwararren likita a wannan fannin radiology. Amma har yanzu ina nan tare da National Hospital, kuma na yi aure tun da na gama makaranta da Anaidugbi, na yi aure a 2008, yanzu ya rana uku.
Dakta, da gaske ne kin taɓa kamuwa da cutar shan inna?
Ni ai tun da na san kaina ban san kaina da lafiyar ƙafafu ba. Na tashi na ga abin nan cewa ƙafana ɗaya ba abin nan, na samu cutar shan inna tun daga wata 9 da haihuwa. Wannan cuta ya kama ni, madiyana ta gwagwarmaya ana ta fama da alin. Ina rarrafe da ina kama abin tashin tsaya kamar da normal yaro ɗan wata 9. So da cutar ya zo ya faru, zama ma ba na iya yi keke a kwance. Amma a hankali asibitoci muna zuwa, aka samu fara su zama, na fara su yan tafiya da ikon Allah. Kuma sai da muka je Ingila, ina da shekara 3, a nan suka fara yin mini takalman ƙarfi. To kuma ina girma, ina samu wannan takalman nan, dole ana canzawa saboda yaro yana ƙara girma, yana yi maka kaɗan, suka ƙara tsawo, dole sai an canza an yi daidai naka. Wannan na tuna lokacin da muna yawan zuwa asibitin Dala na Kano, a nan ake min takalman har da girma na, har na zo na girma ni ma tun ana kai ni ma ina zuwa da kaina. Daga nan bayan na samu da aikin likitanci, kuma na samu na koma Ingila, aka sake min irin takalman. Har yanzu dai ana yi, ana tattanzawa.
To su takalman suna taimaka miki ne wurin tafiya koko akwai wani abu da suke da shi da suke taimaka ma kafar?
Shine kaman dai biyu ne kaman da ƙara tallafa kafatin da bai da ƙarfi ya samu ya dauki nauyinka kada in ya tafiya.
Wace irin gwagwarmaya kika fuskanta da wannan matsalar da gashi har yanzu kin kawo wannan matakin na likita?
To gwagwarmaya kala-kala amma ni da abin da zan ce nagode ma Allah alhamdulillah da harin da ka samu kanka a ciki ta na buɗe da iyayena wanda har yanzu suna tare da su suka rene ni kuma da ɗan uwana da muna da yayi da malakin mu kai ma mun goma ce mun je kuma rauta to ina da yayi da yawa duka sun tabbatar cewa dai ban rasa komai ba. Amma duk da ka je ma za ka samu abokanai gawaye da za su tallafa maka wasu abubuwan da ba za ka yi ba. Sannan ban kashe zuciya na zauna cewa tun daga shi ina da wannan cutan ba zan yi kaza ba zan yi kaza ba. Ban bari abin ya
shiga ranki ba ya karya miki gwiwa.
Kuma kamar yadda na faɗa tunda haka na tashi daga kaina. To ni wata rana ma bana ma tuna cewa ina da wani ina kasa ina har sai tun da bana ya tafiya karatu ne ka zauna kai karatun ka kai aikin ka kai abin nan. Sama ka manta cewa kana da wani na kasa. Sometimes sai ma in tana tafiya sai ji kamar irin yara ƙanana haka ya suna kallon ka ko abin nan sannan ma ka tuna ta cewa eh ka akwai ma dan wani na kasa tattare da kai. To in baka sa zuciyarka a kai ba ka fuskanci abubuwan da ke gaban ka na halin rayuwa Allah zai taimake ka a kai kuma komai sai ka ya zo maka da sauƙi insha Allah.
To masu sauraro a nan za mu dasa aya a wannan shirin sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin bakuwar tamu Dr. Bilkisu Usman Faruk da Ms. Julie Gresham da ta taya na hada shirin, ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To yanzu mun zo ga labaran da suka dauke hankulan jaridun nan Amurka ta da Nazir Ahmed Hausawa.
Sharhin jaridun Amurka. Cikin shirin sharhin jaridin Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken wacce ta yi nasarar cin kuɗi har kimanin dala Amurka miliyan 758 a cacar tambola ta Powerball. Ta ce mafarkinta ya zama gaskiya. Jaridar ta ci gaba da cewa matar wadda ta yi nasarar gasar cacar da tambola mafi girma a tikiti guda ɗaya a Amurka wadda ta yi nasarar ta bayyana a jiya Alhamis domin karɓar kyautarta. Mavis Wanzik, 'yar garin Chicopee da ke Massachusetts, ta ce mafarkinta ya zama gaskiya a wani taron manema labarai da ta yi a yammacin ranar ta Alhamis. Wanzik, 'yar shekaru 53, ma'aikaciyar asibiti ce wadda ta ce tana tunanin yin ritaya nan da shekaru 12. Wanzik ta sayi tikitin cacar ne a ranar Laraba da rana a wata kasuwa da ake wa lakabi da Pride a Chicopee. 'Yan awanni da misalin karfe 2:30 na safiyar ranar Alhamis, hukumar da ke gudanar da cacar ta tambora ta ba da sanarwar tikitin da ya yi nasara an sayar da shi a wani shago da ke wajen garin Boston. 'Yan jaridu sun yi tururuwa domin ganin handi wanda yake manajan shagon da aka sayar da tikitin domin shi ma zai karɓi kyautar kuɗin kimanin dala Amurka 50,000 la'adar sai da wannan tikiti da ya yi nasara. Har ila yau a jaridar ta USA Today ta rawaito labari mai taken miliyoyin mutane a fadin Amurka sun kalli kisbewar rana. Labarin ya ce miliyoyin masu nazarin taurari sun yi murna a cikin mamaki a ranar Litinin ɗin da ta gabata a ɗaruruwan birane a Amurka da kuma garuruwa wanda ya kai kimanin fadin mil 70 da suka ga duhun kisbewar ta rana gabaki ɗaya. A yayin da babban kisbewar ranar ta Amurka ta bi fadin kasar baki ɗaya. Miliyoyin mutane sun ɗauki hutun aiki da tsaida mu'amalolinsu na yau da kullum domin kallon kisbewar ta rana a ko'ina. Kisbewar ta rana ta fara ne yayin da wata ya kare rana gabaki ɗaya wanda ya fara daga garin Oregon a sararin Samaniya ya yi duhu a garin Salem da 'yan mintuna a tsakiyar rana. Bayan 'yan awanni a tsakiyar tintagariyar rana kusurfin na rana ya shafe yankin gabar tekun Carolina ta kudu. Samun kalmomin da za a yi amfani da su wajen bayyana yadda al'amarin ya kasance yana da wahala. Kusurfin ranar dai bai daɗe ba a wuraren da suka ga kusurfin na rana baki ɗaya bai kai mintuna uku ba. Amma Amurka baki ɗaya ta gana ta kusurfin ne daban-daban. Sai kuma mu leƙa jaridar Washington Post. Jaridar ta rawaito labari mai taken Amurka ta ƙara kakaba takunkumin da ya shafi Koriya ta Arewa. Labarin ya ce ma'aikatar Baitul Mali ta kakaba wasu mutane takunkumi ƴan kasashen Rasha da kuma China, waɗanda aka ce sun yi kasuwanci da Koriya ta Arewa a wani yunkuri na faɗaɗa shirin nukiliyar ƙasar, wanda yake wani shiri ne na ƙara faɗaɗa keɓe ƙasar da gwamnatin Trump take yi. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya.
To yanzu mun zo ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aika muna.
Assalamu alaikum, mai magana malam mai zanen hula gwallo jihar Bauchi. Ina goyon bayan dokar nan ta hukunta dukkanin mai cin mutunci shugaba a yanar gizo, domin su suna fakewa da ƴancin faɗin albarkacin baki na cin mutuncin shugabanni. Dalili kuwa saboda ba su ba su kuɗi ba. Kawai sun dogara duk shugaba, duk kyawun san dai ba su kuɗi ba mummuna ne. Kuma duk muninsa in ya ba su kuɗi, to shi ka ji shiru. Kini ki tsara ba abin musu zuciya, to in za ku tayar ku zagi ku tayar ku nemi na kanku. Maganar gwamnati ta ba ku kuɗi ba za ta ba ku ba. Kai dai kowanne ware ya je noma, in ma baro ne ka tura dai sana'a za ka je ka yi, amma banda kana kwanciya ba ku kuɗi.
Mai magana Hamidu Kadan Labuwa daga nan Kadan Labuwa Komin Gudumariya, zan bisa Jamhuriyar Nijar. Ina ma fatan alkhairi dukkan musulmin duniya gaba daya, musamman ma musulmin duniya gaba daya. Waɗanda suka je aikin hajji, Allah ya sa su yi aikin lahiya kuma su kare ta lahiya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Isma'il Ahmad Yalwa daga Ibiyar jihar Yobe. Hakika masu kiraye-kiraye na araba ƙasar nan, na zai an fasalta ƙasa ko an raba ƙasa, to tambar yaƙi da cin hanci da rashawa da wannan gwamnatin Najeriya take, shi ya jawo irin wannan maganganu suke faruwa a zukatan al'ummarmu na Najeriya.
Mai magana Musa Shehu Nusari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Alhamdulillah, ina ƙara gode wa Ubangijinmu. Allah Ubangiji ya tsara shugaba Muhammadu Buhari lafiya. Kamar yadda Allah ya ba sa iko, ya ba sa lafiya, ya ba sa dama ya zo ya fara mulkin a ƙasarmu Najeriya. A gaskiya mun gode wa Ubangijinmu, kuma muna ta sake masa addu'a Allah ya ƙara masa lafiya. Kamar yadda yanzu yake cikin lafiya, Allah ya ƙara masa fiye da yanzu.
Sun ma'amin da kuma wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan a taƙaice.
To a taƙaice, a ƙasar Angola jam'iyya mai mulki ta sha gaban sauran a sakamakon wucin gadi na ƙuri'un da aka kaɗa wanda aka fitar jiya Alhamis, a cewar hukumar zaben ƙasar wadda nan take ta fuskanci ja daga jam'iyyun adawa. Hukumar zaben ƙasar ta ba da sanarwa da daren jiya Alhamis mai cewa ya zuwa yanzu dai jam'iyyar fafutukar jama'a ta 'yantar da Angola MPL a taƙaice ta samu ƙuri'u kashi 64 cikin 100 na jumlar ƙuri'un da wato aka kaɗa ranar Laraba. Mai magana da yawun hukumar zaben Julia Ferreira ta shafe wajen sa'a guda tana karanta sakamakon daga larduna ɗaya bayan ɗaya. Manzon Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a ƙasar Sudan ta Kudu ya yi gargaɗi jiya Alhamis cewa ƙasar na fuskantar barazanar faɗawa cikin rikici mai tsanani, muddin dai ba a warware wasu manyan matsaloli gabanin zaben da za a gudanar baɗi ba. Jiya Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya sake sukar wasu 'yan jam'iyyar su ta Republican. Wannan karin ya ciccike su ne saboda haddasa abin da ya kira shirme wajen iyakanta yawan bashin da gwamnatin ƙasar za ta iya ci a majalisance. A jerin sakonnin Twitter da ya aika, Trump ya ciccike shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Mitch McConnell da kuma kakakin majalisar wakilai Paul Ryan saboda makalabatun iyakanta bashin da kuma ƙudurin doka na taimakon sojoji da daddu.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya na gabatarwa, sai Cubahiro Jodo ne da ya ba da umarni, sai injiniyan mu wannan lokaci wato injina Patrick Deya, ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai an jima da ƙarfe 4 agogon Najeriya, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciciko har da shirin nan na duniyar Amurka na Mahmud Lalo. Sai an jima ku.